مين؟ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدم كتابا لتي قبل كراتمنا تاريخهم منذ الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أولاً مسلاتي نجوماء نا الشيخ أبو بكر محمود قومي رحمه الله تعالى لكي كاسور كاجي أبرنين أبري جهر بوتي ناجيريا منا كراتوا تكمن للتابين الرهيب المحفوظ بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لفضيلة الشيخ سفي الرحمن المباركوري رحمه الله تعالى يوضا متقبا زقا اندم كذا درسين 35 زواجه صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة بنت كويلد رضي الله عنها أولاً دع النبي يدنان خديجة يرقو إليه الله شكار يدار إيسا. ولما رجع إلى مكة يأين دع النبي يدعو برن مكة باين تفي أرقاك وانتي جيي أقف إنشام أتكين دوك ينان خديجة tare da yaronta da ake kiransa Maisara amintaccen yaronta wara'at Khadijatu fi maliha min al-amanati wal baraka kuma nana Khadija ta gani a cikin dukiyarta na amana da albarkan da ta karu da mun babban abin da yake so a cikin dukiyar amana dalilin da yasa za ku ga masu harkokin kuɗi da yawa idan sun rasa masu amana to sukan daure su takure waje guda duk abin da ya shafi harkan kuɗi in babu amana akwai matsala kuma ko kai ne za ka yi harkoki da wannan kuɗi za ka yi kasuwanci sai da takatsantsan sai kana tafiya kana lissafi akwai inda za ka baje kolinka ka ci abinda ranka yake so akwai kuma inda zaka takura kanka ka hakura mai yiwa lokacin yana zuwa gaba ne amma kaga sabanin ra'ayoyin samarin mu a yanzu mutum ko graduate ne ya gama university ka dauki naira miliyan 5 ka baki to shi yana son a cikin miliyan 5 din ne ya canza rayuwarsa ka kaf gaba daya kuma yana son kasuwancinsa ta bunƙasa it is impossible ba zai yiwu ba lokaci guda dole sai ka hakura da wani abu saboda haka almuhimmu amana duk wanda zai zo ya tambaye ka bakin kuɗi ka ɗauka ka baki ya kiyaye amana ya bayar da amana don bashi ma amana ne ya za a ga waɗansu masu kuɗi za a tambaye su goma bashi ba za su bayar ba saboda alaran mawa ne ya ƙona shi liman wane ya narka shi malam wane ya masa ba daidai ba to balle kuma mamu wane ai ko aya ma abin da ta fada wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban sai Allah ya ce mai farihanun makabuda fa ina min ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi tumina amanata wa liyattaqi Allah rabba saboda amana tana da muhimmanci a yini don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karbi dukiyar nana Khadija kuma yayi kokari ya kiyaye amana sannan kuma ta ga albarka da hayayyafa a cikin dukiyar malam tara qabla hada abinda bata taba gani ba kafin wannan wa akbaraha gulamuha maisaratu kuma yaronta Maisara ya ba ta labari amma nan munta ya tsegunta mata ba laifi bane ya tsegunta mata tunda daman an hada annabi da Maisara ne domin saboda mai saratu ya rinda ganin take-taken manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Eh wani a fili za a gaishe kaman ustaz amma koyi dan tuwa tuwa ne Allah ya kyauta. Eh to duk da kasancewa a lokacin duk suna yin haka ba san cewa annabi annabi bane, tunda ana mu'amala da shi a matsayinsa na Muhammad bin Abdullah kuma al-amin amintacce, ana mu'amala da shi ne akan haka, wanda ana kyautata zaton nan gaba zai zama babban mutum, domin duk wanda ya taki da kyawawan ɗabi'u in ba lalacewa yayi ko karkacewa yayi ba to zai taki da mutuncinsa, wato karuwa zai ta yi zai samu daraja a nan gaba. To su abin da suka yi hasaki kenan. Allah kuma ya riga ya kaddara cewa annabi ne manzo ne, amma su ba su sani ba a lokacin. Don haka wa akbara ha gulamuha maisaratu, yaronta maisara ya ba ta labari bima ra'a fihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, abinda ya gani a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To anan fa ya kawo mana wasu kalmomin larabci lafiyayyu, bari in karanta su kuje. Min khilalin azaba wa shama'il karima wa fikrin raji wa mantiqin sadiq wa nahjin amin. Ire-iren waɗannan salo ne usulu ake son masu hudubobin juma'a su rinka yi. Amma ba zuwa karanta muku hudu ba kamar lami ba. An san lami ko? Ina nufin biyan lami miyar kukan da babu nama a ciki babu daddawa. Ka san sai ka dore za ka ci, kamar yaran yanzu ba san wannan ba. Babu nama babu daddawa, balle a ce ana maganan wai za a sa tumatir ko za a sa wani kayan yaji, ai babu. Ko kuma akwai masu huduba ko kuma da zallan Hausa, saboda an samu dama. Wannan ya sa mutane da yawa wanda ba su yi karatu ba suna hankoron a naɗa su limaman juma'a kuma kuskure. Babu yadda za a yi ba za ka yi huduba da Larabci ba kuma ka zo ka yi zallan Hausa da baliya. In haka ne to shikenan sai a rinka fostin ana sa masu wa'azi kawai su zo su yi ta wa'azi. Ka zo ka cicciƙa Larabcin haka. In ka ji ya dame ka wani kullum ya maka nauyi to sai ka yi baya ka koma kansu salawa. Amma ba yadda za a yi a zo a ce kawai wadu ba za a fara ta a fara da Hausa a kare ta da Hausa babu jumlar Larabci ko shafi ɗaya ko shafi biyu. Wanda wal khutbatu, abinda ake nufi da khutba, duk nekin na khutba mimma tusammihi al-arabu khutba, abinda laraba suke kira khutba. Na musulunci dama za ka yi asana ala Allah subhanahu wa ta'ala bima huwa ahlu thumma salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar abinda yake cikin ka khutbatul haja, thumma tadhkuru ba'da al-ayatil qur'aniyya wa ba'da al-ahadith an-nabawiyya للتبخير أو الإنذار أو التحذير أو غير ذلك. دولنا أضواي ونم أبو النبي سوف درش الله ربتنا وشينا ذلك أن ما بايد الله ربت كوكا وأضوانا لأي كلمانتي كمان أن طورا شاء كلمانتي بذي النيمي إني من دبائي ركيبا الله يكوتا. Mafiya yawa a masallatanmu na Ahlus Sunna huduba ta farko mukan yi da Larabci, huduba ta biyu sai mu fassara, ko huduba ta farko ka yi da yaren, huduba ta biyu sai ka yi da Larabci. Duk da kasancewa a da huduba ta farko da ta biyu duk da Larabci ake, akwai malaman ma da za su yi huduba ta farko limamai, huduba ta farko da Larabci, huduba ta biyu za su fara da Larabci sai su karasa da fassara, saboda fassaran ya fi ɗaukar lokaci akan karantawa da Larabci. Amma ana son a samu kalmomi wanda suke wajiza jazila, kamar yadda ya ambata mana a nan ya ce min khilalin azaba, annabi yana da ɗabi'u masu daɗi, wa kama ila karima, da halaye na karinci wa fikrin radi da tunani mai rinjaye wa mantiqin sadid da furuci na gaskiya wa nahjin amin da tsari amintacce yaza wajen dabi'un annabi wajen maganarsa wajen ayyukansa babu kumbiya kumbiya a ciki amma kaga yau zaka samu gakin da abin da muke karantawa abin da yake ayoyin Qur'ani ne da hadisi dole mu karanta mu fasara haka amma ayyukan mu kuma sun saba lima taquluna ma la tafalun kabura matan inda Allah an taqulu ma la tafalun to hadarin da muke ciki kenan na'am to da mai tsara ya bada labari ya fashe labarai duka ya fada ma ainihin uwar ɗakinsa dangane da halayen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan sai ta yi shiru amma hakikanin al'amari wajadat dalata hal manshuda ita ta samu wani abinta ne da ya bata wanda ta dade tana nema mai kenan mijin aure tunda manya suna ta neman ta amince su aure ta ba mamaki saboda kudinta ita kuma take kuma da ba hadisi ya riga ya fada tun kahul mar'a li 40 ana auren mace saboda abubuwa guda hudu na farko li jamaliha saboda kyanta wali maliha saboda dukiyanta wali hasabiha saboda matsayinta wali diniha saboda addininta wali jamaliha saboda kyanta in shekaru suka mata yawa ta gama haihuwa kodewa za ta yi to kai ma ubanka kode balle uwa na biyu wali maliha in tana da dukiya wata za ka samu ta gaji dukiya a wajen iyayenta dalilin da ya sa mutanen da sukan dubi mace maraimiya wanda ta gaji dukiya sai su aure ta bayan sun kashe kudin kuma sai su take ta to ba a da ba zamanin jahiliya har yanzu ana yin haka ko wanda suke yin haka wani abin mamaki ma har da malamai sai a nemi wata yadda madama ka daman ta gaji gida ya ziyare har da yin siyasa haka suke yi idan kudin ya kare ta ga wulakanci iri daban-daban kuma da ke za a karar da kudin waɗansu kuma a da sukan dubi marayu ne mata wanda ba su da komai don saboda sun san za su samu sauƙi sai su aure su shi yasa Ubangiji ta'ala ya ce wa in kuntum Allah tunfiqu fil yatama waɗannan su ne dalilai guda biyu fankifu ma safa lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'a ku nemi mata normal waɗanda za ku ba su sadaƙinsu tsakani da Allah kuma ku kiyaye haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa akiruhunna bil ma'ruf na'am to kar mu shiga wani fage da ba bayanan da yawa don haka ita ta samu dalataha al-mashuda idan ka ji Balarabi ya ce maka aini na samu kaman menene suna faɗan ɗunkuwan ɗimfuwa amma dai ka daɗe kana neman abu kwaɗan ku Allah ya kawo maka shi shine ad-dalla al-manshuda to amma kuma bata bayyana ma kowa ba shine anan malaye karin bayani yake wa kanat as-sadatu wa ru'asa yahrisuna ala zawajiha manyan mutane da shugabanni suna son su aure ta saboda darajarta da matsayinta kamar yadda annabi ya ambata in za ka aure mace saboda kyanta ba don Allah ba ne in za ka aure mace saboda kudinta ba don Allah ba ne in za ka aure mace saboda matsayin ubanta ko ƴan uwanta ba don Allah ba ne sai yanzu abin ma ba ya tsayawa kan guba wani yayinta ana ba shi komishina sai ga ka je kana neman kanwansa bazaura kuma ta dade tana zaurci a gidan bawan da ya wuce amma saboda amma da yayin ta komishina don Allah ne ya ga aka ce maka fa far fi zati din tarifat yadaka in ka nemi mai addini to wannan zai taimaka maka don zaka sauke masu addinin masu yanki takafan ba don zaka yi kwasan wata alaran mina wallahi sai ta hana ka sake a gidan alaran mina ce amma sai ta hana ka sake a gidan kuma ko kana neman ne sai ta gauraya ta kayin ga gami da badi kenan ba fa da wani imami nake a kusa da ni ba na'am abinda ake nufi akwai tarbiyya ko menene sai an samu tarbiyya ai ko mutum ne yana da ilimin bai da tarbiyya shi menene ne to kana sadatu wa ru'ata shugabanni da jagorori ya harisuna ala zawajiha sun kasance suna kwaɗayin su aure ta fata ba alaihim bali amma ita sai take sai da aka zo kai bayanin annabi sai ta ji tana kaunarsa alhali kuma ta girme annabi to amma ba maganan shekaru ake yi ba za mu zo mu samu maganan shekaru fatahaddathat bima fi nafsiha ila fadiqatiha nafisa binti munafi abin ya dame ta cikin zuciya shine ta faɗa ma ƙawarta ta ƙudda ƙud ana kiranta nafisa binti munafi ta ce ni fa ga abin da ya dame ni wannan bawan Allah nan ko ina son sa ga shi na girme shi ga manya suna nema na shi ko baya layin manya a lokacin baya cikin layin manya manya tukuna to me kike gani ta ce a'a ai wannan abu ne mai sauki ki bar ni da wannan aiki shi yasa da ƙawance da abokantaka suna da muhimmanci ba a cin amana a cikin su duk waɗanda suka ci amanan ƙawance da abokantaka to ba za su ga mai kyau ba rayuwarsu shi yasa a yi taka zanzan na'am ta ce ai wannan mai sauki ne ki bari ni na san yadda zan yi wa hadhihi dhahabat ilayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tufatihuhu an yatazawwaja khadija ita nafisa bintu munafi da kanta sai ta je ta samu annabi malamai sun yi bayanin cewa yana daga cikin amfanin bazaura dogon tunani da hangen nesa ba irin zaura wanyan ruwa waye ba saboda da ta zo ta yi tunani sai ta ce bari ta sami shi kai tsaye to yanzu ko ba zaura ta yi ne ta samu liman ta sai yadda za ta yi lailayo liman amma budurwa ba ita wawu ya ce ayi yanzu aka ce ubanta ko waliyinta ya nema mata miji in ba haka ba wawu ya ce za ta shiga hannun da za ta wahala amma aka samu wata bazaura za ta zo tana akrama kan lahu in ka fara amsawa wata rana sai a aiko maka mata da miya in ka fara karɓa ka ce ita wannan baiwar Allah ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tufatihuhu an yatazawwaja khadija ta fito masa fili ta bayyana ma annabi ta ce ya kamata ya auri khadija tana son sa tana kaunan sa Allah ya fara diya bizali sai manzo Allah ya karbi kawarin ta ya dauka eh don haka idan kawon wata bazaura ta zo ta nema ma kawarta bazaura aure kana shugaban masallaci ka karba kawai ka karba kawai musamman ma a ce za a rage abu kaza da kaza da kaza kar ka damu wannan ba matsala ba ne amma shi manzo Allah da aka kawo masa wannan ya yadda wa kallama a amama shi da kanta ya je magana mabaffaninsa shi yasa aka ce wajen aure ba a son mutum ya yi gaban kansa kowane abu akwai jagoranci a ciki kuma hasali babu yadda za a baka aure za ka da dangi su waye danginka
su za su bada shaida a kanka, kuma zo za su goyi bayanka. Sai da annabi ya yi magana da basaninsa, fa zahabu ila ammi Khadija, suka je wajen baffan Khadija, an ce mahaifinta a lokacin yana da rai ya tsufa. A wata riwaya ma aka ce an masa magana ya ce, wannan yatim, ya ce, mai yatim, dattijo ba, wani mu ce koko yana zaune, sai yatim maraya. Ga manyan mutane suna neman kiki da wuri maraya wanda ba ya da komai. Da shi yasa aka je aka samu baffansa, a baffanta aka yi masa magana. Zai kuma ya ce ya san yadda zai yi, ba tabu ha ilai, suka nemi auren, wa ala ithri zalika tamma zawaj, a bisa wannan kaiwa da komowa aure ya tabbata. Kun ga wannan ya gwada wajen daura aure dole akwai kaiwa da komowa. Amma ya ce an je menene roƙon baki ne ko menene tambaya, an je kuma jin amsa ko? Sannan a je sa rana, kowanne sai an je da goro da minti. Na ga waɗansu manyan yan boko a cikin shekarun nan, idan aka je neman ƴaƴayensu aka kai abubuwa na abin nan, sai su ce a ɗaura wuri kawai. Tunda dai har kun zo da waɗannan abubuwa da menene, shi kenan ku baffanu, ni ma ga ƴan uwa na ɗaura wuri kawai, ba shi kenan ba. Saboda ni ma ba na goyon bayan na yi alkawari, saboda an yi alkawari wani zai zagaya mata ciki tun kafin a daura wuri, to ya za ku yi da cikin? Shi yana wani ɓangare ne cikin, tunda ya zama prewedding, ba ya akwai matsala. Saboda haka in za a baki a baki, in za a hana shi a toshe shi kawai lokaci guda. Na'am, wa hadar al-aqda, kaga su malaman tarihi akwai abinda su suna nan sauki a kai. Waɗanda suka halarci ɗaura auren nana Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, banu Hashim, zuriyarsa banu Hashim, wa ru'asa Mudar da sauran ƴan uwansu shugabannin ƙabilar Mudar, asalin ƙabilun, wato ƙabilan annabi kenan. To kun ga wannan ya gwada ashe ba laifi don an taru wajen ɗaura wuri, warai da gaske babu laifi. Sai dai waliyai su ne masu magana, masu siga, sauran mutane shaidu ne kawai. Wa dhalika ba'da ruju'ihi min ash-shahri shahrayn, an ce an ɗaura auren nan ne na annabi tsakaninsa da nana Khadija a wancan lokaci, bayan ya dawo daga kasuwancin ƙasan Sham da watanni biyu. Wa asdaqaha 20 bakara, ya ba da sadakin wato yara raƙuma guda 20, saboda su suna lokacin ba kuɗi suke bayarwa ba. Baka ji Qur'ani ma abin da ya faɗa ba, wa ataitum ihdahunna qimtara, al-qimtar ana nufin al-malu al-kabir, dukiya mai yawa. Shi yasa sadaki yana iya bada kuɗi mai yawa ba yi laifi ba, ana iya kuma sassauci, in an ganka ustaz ne ko alawar ma ana iya sassauta maka. Amma kuma yadda aka maka sassauci, kai kuma karka riƙe matan da wulaƙanci. Saboda haka in an zo an ce sadaki naira miliyan 5 ko 10 ya yi, tunda ina jin kayan ɗaki ai ya fi miliyan 5. In ya zo in ka ba da miliyan 5 sai a sai kayan ɗaki, in kuma ka ba da 250,000 shi kenan sai a sai gadon kara, a kawo muku 250,000 da katifan auduga a kai muku. To amma kun ga da yake mun ɗauki wata al'ada, wanda zai aurar fi ne nauyi yake kanfa gaba ɗaya, wanda zai yi auren nauyin nasa da sauki, sannan bayan ka kashe kuɗi ka shiga damuwa iri daban-daban, shi kuma wanda ka bashi aure ya wulaƙanta maka, ya zazzage ta, ya wulaƙanta ta, wannan ma
ba abu ne mai kyau ba, waɗansu suna yi ko ba daidai ba ne. Da wanda kuma kwanan da yake faɗa mun abinda ya kake ma'yarsa ya kai miliyan goma sha, amma yaron mijin nata yana saida wannan ya saida wannan ya saida wannan sai da ta dawo ba ta da komai, sai gado kawai da fankon abin nan katakai kai ya sayar da abubuwa sama da miliyan goma sha. Zai ya ce to kansa ya kulle ya rasa ya zai yi, saboda ubansa babban mutum ne. Sai ya samu babban sai yake tambayansa, ni ba gaskiya wannan abu ya kulle mun kai? A cikin kankanin lokaci wannan ya sayar da abubuwa haka, sai babban ya ce da ya matsa masa, sai ce ya da manfa an ce yana da sai da saidan abubuwa, ya ce a yana kai kai ne, sai ce ya to an ce yana dan tabawa. Ai yana ɗaya daga cikin problem ɗin, duk zai kai kai ya tsawa umbiya yake ka ko wuri wuri ko dan kurkura ne, sai ka same ka abinda ya kamata ya ajiye ya tattali mutane ko amfana ba zai yi ba. Da mai neman mata, saboda haka sai ce yana ɗan abu ne, ce haba abin ya bani mamaki, sai ce ai mun yi tsammanin ya bari ne domin saboda ne, saboda waɗansu ba da shaida cewa ya bari. To mu gaskiya abinda muka ce a samu ubansa a tattauna duk abubuwan da aka sayar ɗin nan ya biya. Wannan shi ne tsarin musulunci, ya biya. Sannan kuma bayan ya biya nan gaba su ci gaba da zaman aure, su ci gaba da zaman aure, inda aka ba kuma su rabu. Shi ya sa tun farko gara a faɗa a ce ai ya taɓa satan akuya, amma rabonsa da wannan satan akuyan shekara biyar kenan, ana ganin ya shiga taitayinta. Don za ka ba da ‘yarka wa ɓarawon akuya, ƙohon ɓarawon akuya, to ka sani duk abin da ya biyo baya kuma, Allah ya sauke. Na'am. Wa azzaqaha 20 bakara, ko wannan ya gwada sadakin yana da yawa. Sadakin yana da yawa. Yanzu saniya ba na biyu. Ba ta kai nawa? Idan ta filani ce a ruga kudinta daban, idan wanda aka ɗaure ne kudinta daban, in namiji ne kudinsa daban, za mu ce kamar misali a ɗauka 250 ko 250 ya fi ko? Wai mu ɗauki ɗan ƙaramin raƙumi, ina mutanen giya ne? Ai ba mamaki, akwai masu kiwo a cikin su, akwai masu raƙuma. Na ake sai da ƙaramin raƙumi 500 zai kai 500. To don aka yi wannan a ce an samu ‘yan ƙanana sau nawa, kuma sadakin yana da yawa ba lallai a bayan lokaci guda ba. Ana samun masu kiwon dabbobi su ce za mu ba da raguna 10, amma ga guda uku nan, bayan wani lokaci a sake ba da uku, bayan wani lokaci a ba da uku, a ƙarshe ba da guda ɗaya. Ana iya karkasa sadaki, ana iya ba da shi a dungule, ana iya barin dungurgun ɗin sabaki na tsawon wani lokaci. Almuhim a tabbatar za a bayar, kuma a yi ƙoƙari a yanka. To annabi ya ba da sadaki. Wa kana sinnuha izaka 40 sana, aka ce shekarunta wajen 40 ne, amma wannan ruwayan Imamul Waqidi ne. Amma wajen Ibnu Ishaq, ɗaya daga cikin manyan malamai na tarihi, ya ce shekarunta 28 ne, shekara 28. Annabi kuma yana da shekara nawa? 25. Sai tsakaninsu shekaru uku ne.
mafiya yawa malaman tarihi sun fi tafiya akan cewa shekarunta 28 bata wuce 30 ba, ba 40 ba kamar yadda ake faɗa, saboda ayayen da ta haifa daga baya, tunda a cikin matan annabi ta ce mai ayaya da yawa. Ibrahim shi ne kawai ba ɗanta ba, ɗan Mariya Al-Kibtiyya, duk sauran matan ma ba wanda ta haihu, ita kaɗai ce ta haihu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda za mu gani. Saboda haka ni ma na fi goyon bayan shekarunta 28 shekaran annabi 25. To kaga ko kai idan baka taba yin aure ba ka samu wata bazaura sakin wawa, don mafiya yawa masu kaiwa shekaru 20 da wani abu kaza ko kaga sun girmi mazajensu, ai wanda suka yi makaranta, ana samu wanda ta yi makaranta, ko kuma a samu wata bazaura hakan nan ƴaƴanta ba su ta guda biyu ba ko guda uku, ko da ta baka shekaru 10 ne in za ku yi aure shi kenan. Tunda na ga ɗan shekara 30 ma ya auri ɗan shekara 50, ba sai an je da nisa ba, a nan kusa. To in ka yarda musulunci bai ki ba, sai dai kawai ana ganin kamar za ka auri wanda ta fi ka wayo ne, ta fi ka ƙarfi, shi ne kawai. Amma ba namiji ne fa, namiji ne musamman yana da hankali, sai dai wawa ne. Na'am. Sannan kuma wa kanat yawma'idhin nana Khadija bintu Khuwailid, ta kasance a wannan rana ko a wancan lokaci afdala nisa'i qaumiha naqaban wa tarwatan wa aqla, ita ta fi sauran matan daraja. Ko mun yi ballake, wa kanat sinnuha idzaka 40 sana wa kanat yawma'idhin afdala nisa'i qaumiha naqaban wa tarwatan wa aqla, haka ne ita ta fi daraja a matan zamani wajen dangantaka da wajen tattalin arziki da kuma wajen hankali. Wa hiya awwalun ba'atin tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ita ce farkon matan da annabi ya aura. Wa lam yatazawwaj alaiha ghayraha hatta matat, kuma annabi bai mata kifiya ba, bai auri wata mata ba sai da ta bar duniya. Yasa yake bayani yake ce matan da Allah tabaraka wataala ya fifita su, akwai wato Maryam bintu Imrana mahaifiyar annabi Isa alaihi salam, sannan akwai Asiya imratu Fir'auna, Asiya matan Fir'auna, sannan ya ce wa Khadija bintu Kuwaili, akwai Khadija bintu Kuwaili, ya ce wa Fatima bintu Muhammad, sannan da Fatima, waɗannan shugabannin mata ne a cikin gidan aljanna. To hadisai da yawa sun tabbatar da haka, tunda mala'ika Jibrilu zai zo ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kai mata albishir manana Khadija bintu Kuwailid da gida a cikin gidan aljanna mai zuba kaza da kaza da kaza. Yasa wata ranar aka taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ya kamata ku gane duk cikin ku ka kaf gaba daya, babu waɗanda dukiyarsu ta mun amfani kuma ne yadda da su 100% suka karɓe ni hannu biyu kamar mutane guda biyu. Yace na farko akwai Khadija bintu Kuwailid, yace na biyu kuma akwai Abubakar bin Abi Quhafa. Yasa lokacin da ya kusa rasuwa da kwanaki uku, abinda ya saura kwanaki uku ya ce duk kofofin da aka buɗe, mutane suka buɗe daga cikin gidajensu zuwa ga masallaci na su toshe, amma banda na Abubakar, saboda babu tsaransa a cikinku gaba daya. Ba garin Khadija bintu Kuwailid ba, da mai yiwuwa da aka ba da annabi manzo Allah zai shiga wani mummunan yanayi, amma da ya koma gida ta ce haba
me ka gani ne
yace ai ni na ga wata halitta ce ina ganin aljinnu ne fa za su kama ni kamar yikoki ne za su kama ni tace kalla tace ba zai taba yiwa ba
yace innaka la tafilu rahim kai dinnan kana sadar da zumunci wa takrijai kana girmama bako wato wata nubu ala nawa'ib ad-dahr kuma kana taimako wato irin ko wata nubu wato kana taimako abita abinda yake faruwa wa mutane duk wanda yake wannan Allah ba zai gulakanta shi ba yasa ana son ka samu matan da an rikita ka a waje in ka je cikin gida zaka samu kwanciyar hankali amma a waje an bata maka rai a gida an koro ka to ina zaka dawo masallaci kuma an komitin masallaci suka lura ku kore ka ko bai gani masallaci ya takura ta yasa aya ta ce min ayatihi an kana talafin min anfusikum wa azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma litaskunu ilaiha an koro ka daga waje sai ka samu mafaka tana ce waye ta baka ce wallahi wani limami ne bai takura mu limamin waye ne wace aya ya ja ita ma sai ta yi kokari ai haka suke in ka ce alhaji wani ne ta ce alhaji wani waye alhaji wani ta ce inda ina kusa da shi sai mun wanka masa mari ko kuma ai wani ne wallahi muka je abin nan ya bata mana lokaci wane ne shi ai wani general din soja ne ta ce general din banza ita ba ta faɗi haka amma kai a wajen ka kafa faɗa kai ba kai suka faɗa ba ai haka ne su mata da ma haka suke su mata haka suke to saboda haka Khadija bintu Khuwailid tana daga cikin manyan mata masu daraja kuma mallam ya ci gaba da cewa eh to kalin bayanin da ba mu yi ba shine ita kadai ce ta kasance tare da annabi bai mata kishiya ba yanzu mutumin da yake tare da matarsa guda daya suka yi shekara da shekaru sai ya mata kishiya matan tana iya ce bai kyauta mata ba tun daga annabi ya zauna da matarsa uwar gidansa ta farko bai mata kishiya ba eh lokacin da kai aure na farko ka zauna da matanka shekara da shekaru haka in ka zo kace za ka yi kari to za a bari sai karfe ukun dare za a tashe ka ko karfe biyu dare ina ganin ko zan bar wannan bayani ma liman ya kara sa ya ce tashi 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 sai ka tashi ka zauna eh ka tashi ka zauna ta ce wai ni kan baban wance eh ka amsa baban wance ko baban wane sai ka amsa ta ce wai tsakani da Allah mai na maka ne eh yadda ka ga masu mata ne da yadda ba ku ba zuwa rikicin da ake ciki ba fa masu mata ne da yadda kawai ka ga mutum ya zo yana ta muku barazana wanda ya kamata a ce ku ja layi ku tafi da tsallake ko da kuwa ya ritaya to za ka tuhumi ka me ya sa me na maka ne menene bala maka sai a kulle maka kai to kaga kai abinda ya kamata tana cikin baccinka mai daɗi an tashe ka sai kai ta ba ta haƙuri sai ka ce maman wance ki kwantar da hankalinki ai ba fa wani ne ya matsa mun in ka faɗi haka kai wauta dai in ka ce baba wani ne ya matsa mun sai ta dunkulo a shar wato baba wani ne ai da mata kishiya amma bana ya yi ke za a yi ke taka banban kar ka faɗi dalilinka nan da nan a lokacin za a yi shafin ɗin tunaninka shi yasa ko shugabanci aka baka idan rigingimu suka zo ka san yadda za ka warware to dole ka lallabe ta ka ba ta haƙuri wata kuma sai ta tashe ka sai ta ce to tun da muka yi aure har zuwa yau akwai abu kaza da kaza ni nake yi to da kyauta nake amma yanzu na fasa kai ka biya ni kullum yara za su tafi makaranta tana ba su kuɗin tara sai ka ce to na baki dama shekaru nawa sai ta ce shekara bakwai to ki je ki yi lissafi zan biya ki haka yake yi
ki kwantar da hankalinki zan biya ki har ma zan miki kai. To tana ba su biscuit ne da juice na nawa nawa. Aje hado maka lissafi. Sai ai karka karaya. Sai bayan an gama lissafi sai dai kuma kai alƙawari ka cika. Kaje tace to shikenan ne ni dai lissafi na lissafi ina ganin duke wuce 400 ba. Ina bin ka bashin 400 gaskiya sai ka biya ni sannan yadda ya aure ka. 400 400 ka tar to ni zan baki 500. To kaje kai wani wawan kamu ka zo da 200 a dinkule ko uku sai ka bata ka sai sauran ki mini a hankali. Ka kifa ta ka gama da ita. Amma wallahi ka kuskura aka take ka cikin dare ka tada hayaniya to ka tabbatar sai makwabta sun shigo. Za a samu matsala. Saboda wani lokaci mata su ba su da hankali. Sai makwabta sun shigo can cikin dare. Kuma kowa idan ya zo kai zai baka laifi. Ko ba laifinka ba ne za a ce ai kai ne babba. Me yasa? Ai karka yadda da haka. To wannan dai ba dalili ba ne. Ba dalili ba ne. Ai shi annabi ya auri nana Khadija a matsayin bazaura ce tana da shekaru. To ke da kike ce za a karo miki ke bazaura ce aka aure ki. Ai mafi yawan mutane ba sa yadda su auri bazaura aurensu na farko. Sai dai in sakin wawa ne. Ta auri wani daman auren dole ne. Sai dai ta ki zama. Ya sake ta karfi da yaji. Ka ce dama ai kai take so ka zo ka shigo. To wannan kaga ta wani waje ba za a ce ba zaura ba ce. Saboda hankalinta da saura. To kaga ko ba za ta toshe ka ta hana ka a wurin wata daban ba. Balle ma abinda aya ta ce tankihu ma sa balakum minan nisa'i matna. Yasa kullum muka ce a dinga karantawa mata. Bugun farko mata biyu ake so mutum ya hura. Kai ai maganin kishi kenan. Ka sani idan ka auri mace guda ɗaya kuka ɗauki shekaru za ka mata kari shi ne za ka samu rigima. Amma in kana da mata guda biyu za ka ƙara ta uku ko kana da ta uku kana da guda uku za ka ƙara ta huɗu za ka samu rigiman da sauƙi. Ku tambayi ƙofin hannu za su faɗa mu. Amma guda ɗayan nan ita tana jin kawai ga kai da ita kamar duk ɗaya ne. Kana iya ma wakiltar ka ko ina. To kana mata kifiya ta san kawai ka. Kaman ka karya ta ne alhali kowace da matsayinta da Allah tabaraka wa ta'ala yake bata. Na wa kullu auladihi bi ayyan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama minha tuwa ibrahim bi ayyan annabi daga nana Khadija ne bintu Kuwaili banda ibrahim alaihi salam mai wanda ta haifa masa ibrahim ita ce mariya al-kuffiya ita kuwa sadaka ce. An ce annabi yana da lokacin da ya auri nana Khadija ita kadai ce da tara su shi ne ya tara mata da yawa ya tara su har guda goma ɗaya kuma Allah ya mata rasuwa ita ce Zainab bintu Khuzaima radiyallahu anha ta riga annabi rasuwa aka bar matan guda tara sai Allah ta'ala ya ce to daga nan kuma shi kenan. Mariya Kifiya ita kuma kyauta ne dama aka ba su biyu ne aka ba shi da Mariya da ‘yar uwarta ya ɗauki Mariya ya ce zai sa ta sadaka dama Allah ya riga ya kaddara za ta haifa masa ɗa namiji Ibrahim wannan shi ma yana karami Allah ya masa rasuwa bai balaga ba. Sannan an ce annabi yana da sadakan da ake kiranta Raihana daga ainihin kabilan Bani Qurayza wanda ya sanya ta sadaka daga baya sai ‘yan tasa sai kuce za ta koma wajen yankwanta. An ce akwai Nafisa da sauransu amma dai wanda ta fi shahara ita ce Mariya al-Kibtiyya. Na amma Khadija bintu Khuwailid waladat lahu awwalan al-Qasim ta haifa ma annabi ɗa namiji na farko wanda ya kira ki al-Qasim
وبه كان يقنى او يكنى da alqasim ake masa alkunya kace ya abul qasim ko huda an suka zo ba sa ce masa ya muhammad abokan ku ne wannan lokaci za su kira shi ya muhammad amma suka ce ya abul qasim hatta yahudawa ma ya abul qasim suke kira sa lokacin da ya koma binnin madina da yake anan ne aka samu yahudawa da yawa babban ansa kenan wannan ya gwada mana ya halatta ya maka alkunya da ainihin sunan babban ɗanka ko babban ƴarka mafiya yawa an fi yi da waɗannan ne saboda maganin likiti kuma an yi alkunya ba a canza ba saboda gudun rikici amma in ka zo kana da mata guda biyu wannan da ta fara zuwa ta haifa maka ɗa na farko an maka alkunya ta biyun ma ta haifa maka a ce za a yi maka alkunya ya za a samu rikici tunda wannan ta riga zuwa kuma ta riga haihuwa magana ta kare kawai ya fi sauki amma in ka kara alkunya din da yawa shikenan kace baban Fatima Fatima saboda diyar uwar gida to ana cikin tafiya kuma sai aka haifa maka Zainab kifiyanta ta haifi Zainab kace baban Zainab mun ita za ta so a ce yarta ne za a rinda abun nan amma ba adalci bane a ce karfi da yaji ba za a ce baban Fatima ba alhali Fatima ita ta riga zuwa duniya ita ce ta farko ina fata an gane na'am al-Qasim thumma Zainab sai kuma Zainab Zainab tana ɗaya daga cikin yayan annabi manya wanda nana Khadija ta haifa masa Zainab wanda aka mata auren dangi da Abul As ibn Rabi auren dangi aka yi musu domin saboda dan uwan nana Khadija ne bintu Khuwailid da suka zo suka nemi auren sai annabi ya bayar bai musulunta da wuri ba ya dauki lokaci bai musulunta ba har aka yi yakin Badar aka kama shi wajen fanta shi ne suka yi yarjejeniya aka ce ya sake ta ya dawo wato ya turo ta binin Madina amma annabi bai raba auren ba lokacin da ya zo ya musulunta sai aka mayar masa da matarsa kuma Zainab diyar manzo Allah ta haifa ma Abul As ibn Rabi ta haifa masa Umama shine a hadisin Abu Qatada al-Ansari radiyallahu an yake cewa annabi ya mana salla yana dauke da jikar ta Umama idan zai sujada sai ya ajiye ta wannan ba matsala bane saboda yara kanana irin waɗannan ko jikoki kar mutane su je gefe suna ce kai limazin nan ya cika son wannan yaro ko wannan yarinya kuskure ne tunda annabi ma ya yi an gwada halaffin yin haka ina fata an gani to Zainab kenan diyar annabi wanda take babba a cikin mata sai Ruqayya wa Ummu Kulthum da Ruqayya da Ummu Kulthum Uthman ibn Affan radiyallahu anhu shine ya aure su ɗaya bayan ɗaya ya aure ɗayan bata daɗe ba ta rasu annabi ya ƙara mata da ɗayan ita ma ta rasu ya ce da akwai ta uku a cikin ƴaƴa na da na baka domin already lokacin na riga an aurar da Fatima radiyallahu anha Ma'ali bin Abi Talib ya ce da na uku da na ƙara maka dalilin da ya sa ake kiran Uthman bin Nurayn ma abocin haske guda biyu to inda ya samu tauku ya kara sai a ce ne zunnurai ne zai koma mai zai koma zul'anwar zul'anwar ma abocin hasake masu yawa to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara shi ya auri ƴaƴan annabi har guda biyu babu wanda ya samu wannan sai shi kuma karka kumanta idan kun bi saltalan Uthman ibn Affan yana da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasa wadan suke fifita cewa sun fi goyon bayan auren dangi saboda wane ya san wane ya san wane an fi mutuntawa sai dai kuma illan idan aka samu matsala to kuma akan wargaza dangin gaba daya amma da ban kaga idan bare ne da ma duk kun zo da ku magana da ban ku bare ne sai dai ba ko haka ba ba a son haka tunda aure wato wani rukuni ne a cikin rayuwa
da Allah tabaraka wata'ala ya sanya shi na biyu da dangantaka. Daga dangantaka sai aure. Dan na riga an yi auren nan an haihu shikenan wasu abubuwa hakuri yake da su. Musamman mace in ka aure ta sai ta hayayyafa maka. To wannan abin hakuri yake yi. Wanda daga baya za a gane barauniya ce, sai dai ka yi hakuri kawai, kamar ba ta ajiya. Wata kuma ka gane cewa annaminiya ce, sai dai abin ya fito fili kawai ka ce ma yayanta su dinga takasan ban abinda wasu take ba daidai ba ne. Hakan ma ba a fitowa kai tsaye, sai yana takasan ban. Amma ka da idan ba haihu ba, to wannan ana iya rabuwa. Ana iya rabuwa cikin sauki, amma akwai zuriya yana da nauyi. Na wa Fatima, sannan mana Khadija bint Khuwailid ta haifa ma annabi na Fatima, wato matar Ali bin Abi Talib, a cikin mata ita ce karama. Yaka lokacin da manzo Allah bai da lafiya, da ta zo ta same shi ta ga yanayin yadda jikin annabi yake, sai ta fashe da kuka saboda kaman sun fi shakuwa. Tunda yana zuwa har gidanta, in annabi ya je gidan Nana Fatima har kan gadon yake zama. Kaga wannan ya gwada suriki, idan ya je gidan ko uban yarinya, in ya je gidan ƴarsa zai iya zama a kan gado ya zauna a gefen gado. In na tijo ne ba ɗan bariki ba, don ana samun yanyuka. Allah ya sauwake. To lokacin da ya ga ta fashe da kuka ta damu, yana kwance bai da lafiya, ce mazauki. Tunda dama ya gwada mata cewa kai wannan ciwo fa zai wahala in taki, aka ce shine dalilin da yasa tayi ta kuka. Sai ya ce mazauki je. Da ta mazo sai ya ce, to duk cikin iyalaina bayan na bar duniya, duk cikin ahalina bayan na bar duniya, ke zaki biyo bayana? Ke ne immediately zaki biyo bayana, saboda ka ki kwantar da hankalinki, ina tafi ma zaki zo. Ya ce amma karki faɗa ma kowa. Shine sai ta zo tana murmushi. Sauran matansa ba san abinda ya faɗa mata ba. Wannan shi yake gwada mana cewa ashe akwai sirrin da za ka faɗa ma ƴarka, uwarta ma ba ta sani ba, ko ba dole ne ta sani ba, saboda ka fi iko a kan ƴarka, a kan matarka. Na riga in girma haka ne, kuma abinda su suke faɗa shi ne yadda annabi yake tafiya, yake ɗaga ƙafansa ya sauke, ko yake taka ainihin ƙafansa, haka na Fatima radiyallahu anha take yi. Yasa tafiyanta da na annabi babu bambanci. Wani abin mamaki da ta haifi yaya Al-Hasan wal Husain, sai suka kasance su kuma sun fi kama da annabi, ƙwarai da gaske. Al-Hasan aka ce ya fi exactly da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shi yasa irin wannan dama yana da. Ana iya haifa maka wani tattaba kunne, Alhaji Aminu, sai fito sak Alhaji Aminu. Kalibu wanda ya san Alhaji Aminu a wancan ya ga tattaba kunnen ka, sai ce Allah sarki, ya ce yadda ka ga wannan haka kakanta na can Alhaji Aminu yake. Sai lokacin ka tafi lahira ka yi gaba kafin mu. Kun san lahira ba ba. Wa me ke gunye gaba? Na'am. Wa Abdullah dan nana Khadija bint Khuwailid tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na karhe kina Abdullah. Wa kana Abdullah yulqab bi tayyib wa tahir. Kina wanda ake kiran sa tayyib wa tahir. Saboda haka wannan ya gada at-tayyib ba asalin suna bane. At-tahir ba suna bane. Asalin sunan Abdullahi ne, aka yi masa lakabi da haka. To ina makoman masu suna ɗahiru da ɗan yabu a yanzu. To mafi yawan ka bincika za a ce Muhammad At-Tayyib ne, Muhammad At-Tahir, Muhammad An-Nasir, Muhammad Al-Mansur, Muhammad Al-Mustafa, Muhammad Al-Amin. Yanzu nan da yawa. Da wannan ba matsala ba ne, ba matsala ba ne. Saboda haka dan annabi da yake kiransa Abdullahi sai aka canza masa, aka masa lakabi. Me yasa aka ce saboda sunan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ne? Ashe kenan mu ma da muke haihuwan ƴaƴa mu sa sunayen iyayenmu, ya kasance ba za a yi kiransu a gidan ba a sa musu lakabi, ba mu yi laifi ba, ba laifi ba ne. Tunda ai babu daɗi a ce a kira sunan babanka kai sai haka. Sai dai kawai yanayin zamani yanzu da cika waɗansu takardu, yana da kyau gaskiya a yi maintaining ɗin asalin suna. Amma wani ba zai ji daɗi ba an kira sunan mahaifinsa kai sai, musamman ma in babu girmamawa. Ya sa in ka haifi ɗa ka sa masa sunan mahaifinka sai ya koma baba ko baban gida, ko abbati, abba, abban gida, haka dai. Dokar wannan sunan ya danne wancan. Tunda nan kai ki makaranta kana ce baban gida, kar a ce baban gida Abdullahi yayu, a to shi Abdullahi mai sunansa. In an koma yayu za a samu asalin sunan Abdullahi da kuke kiransa. Misali kenan, wala Abdullahi haka ne ko? Yawwa, ko sunan gida na can. To mata yi baban gidan a fitar da asalin sunansa. Tunda mutum da ya zai iya ɗaukan sunaye guda biyu. Na'am. Wa ma tabanuhu kulluhum fi sigarihim. Ana yin mamaki sai ƴaƴan annabi maza. Surasu suna yara ƙanana. Surasu suna yara ƙanana. Amma albanat, amma ƴaƴa mata fa kulluhum na da raknal islam. Dukkan su sun riski musulunci. Fa aslamna wa hajarna, kuma sun musulunta sun yi hijira. Illa annahunna adrakatunnal wafatu fi hayatihi sallallahu alaihi wa sallam. Sai dai mutuwa ta riske su a cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, mutuwa Fatima radiyallahu anha, banda Fatima. Fatima faqad ta'akharat ba'adahu 16. Kun san da rasuwan annabi da watanni 6 nana Fatima ta bar duniya. Rasuwansa da watanni 6 sun malahikat bihi, sannan ta rufe manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan malla ya kawo mana karin bayani ne dangane da matar annabi ta farko Khadija bintu Khuwailid, daga nan kuma sai wace? Sai Sauda bintu Zama da Aisha bintu Abi Bakar. Aisha da Sauda, lokacin da nana Khadija ta rasu, manzo Allah ya dan zauna na wani lokaci bai da iyali. Sai aka samu wata mata ana ce mata Aulatu bintu Hakim, Kaula bintu Hakim. Sai ta samu annabi ta ce haka za ka zauna? Ta ce bari in je in nemo maka wanda za ku zauna. Wannan shi ne advantage ɗin mace mai basira ku zaura. Ko a cikin kwamiti masu share masallaci ko masu kula da masallaci, ba ana samu ba cikin nisa'u sunna? Su za su yi tunani su samo maka wanda ba ta da fitina. Sai ce ma annabi, ko zan samo maka? Bazaura kake so ko budurwa kake so? Sai ce duk wanda aka samu. Bazaura an san ba za ka sha wahala ba, domin saboda mai ita ma ta ɗan goge. Budurwa kuma dole ka lallaba ta, domin ko shekarunka 70 ne, ko shekarunka 70 ne aka haɗa ka da budurwa, to sai ta sa ka ka ɗan yi tsallan falo ko kuma ka ɗan yi rawa? Akwai abin da za ta iya sa ka ka yi, kuma dole ka yi. A masallaci ne ba za ka yi ba, ko kuma tuwa waje ne ba za ka yi ba. To shi ne sai ta ce, to ita ta ga waɗansu wanda suka dace, shi ne sai ta je ta samu mahaifiyar nana Aisha radiyallahu anha, da ita ta fara magana. ka fara magana da mahaifiyar sai mahaifiyar tace a tambaya Aisha amma yarinya ce karama kace ni na ga da ce ne a hada wannan alaka mahaifinta abokinka ne amma da hada wannan alaka to yarinya kuma dama Aisha lokacin shekarunta ba su da yawa idan ba za a nemi ma kyawarinta ba shine aka ce bari babanta ya zo a yi magana da baban ya zo Abubakar bin Abi Quhafa ka faɗa masa ya ce ya za a yi abokina kuma ɗan uwana shine ita kuma sai ta ɗauki amsan da ya bayar ta faɗa ma annabi ni ba na je na yi maganan Aisha radiyallahu anha na yi maganan Aisha kaji kaji amma baban ya ce ai kai ɗan uwansa ne ba sai ce to tunda kin je kin yi magana ni ina goyon baya ki je ki faɗa masa ɗan uwana ne a musulunci amma ba zai hana auriyarsa ba don kana da aboki kudda kudka a wuriyarsa za ku dinga shiga mota tare za ku je wajen wa'azi tare ku zauna kujera waje da za ka ne akwai abin da za a ɗan samu bambanci saboda haka aka yi wannan aure za mu samu ƙarin bayani nan gaba ita kuma zam'a da yake bazaura ce kai zai ta je ta same ta sai mata magana ta ce a inda zan same shi ai haka nake so amma ke da kanki ki je ki magana da ainihin babana saboda mace ba ta aurar da kanta shine aka je aka yi magana ta ce a amma ita kun tambaye ta kuwa sai malamai suka ce saboda bazaura ce ya ce a tambaye ta shi ba zai ci lafta ta ba amma kun ga wajen nana Aisha ba ce a tambaye ta ba ki tayi na gama magana da Isa ba ce a ta yi shikenan shine aka yi magana ma annabi ya ce ya yadda zai auri Aisha bintu Abi Bakrin a matsayin budurwa zai auri Sauda bintu Zam'a a matsayin bazaura to daga nan kuma sai Hafsa bintu Umar da sauransu kamar yadda muka faɗa manzo Allah ya auri mata guda 11 amma ya rasu ya bar tara saboda guda biyu sun rasu kafin rasuwarsa ta farko ita ce Khadija bintu Khuwaylid ta biyu ita ce Zainab bintu Khuzaima waɗanda suka rage a bayan annabi akwai nana Aisha radiyallahu anha akwai Sauda bintu Zama akwai Hafsa bintu Umar akwai Juwairiyya sannan akwai Ramla akwai Hindu Ummu Habiba kenan sannan akwai Zainab bintu Jahashu sannan kuma akwai Safiyya bintu Kuyayye kamar yadda wani mawaki yake faɗa a cikin muktasar Sufi ya Rasulullahi an ce fi nasratin ilayhin natuzal mukramatu fatulkafu fa Aishatun Maimunatun akwai Maimuna bintu Al-Harith Al-Hilaliyya ميمونة وصفية وحفصة تتلوهن هند وزينب جويرية مع رملة ثم سودة ثلاث وست نظم كن محدث أبن مكة فلا دي دي الله بام الأداء أبن مكة يكسكر الله جافة ثامنة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.